بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يبول غدياغ الله سبحانه وتعالى دي ساكي هذا مؤمن سافيا سافيا الاثنين شدة قوات الرجب الشكارة dubu 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, inda kuma ita ce 5 ga watan 5 a shekara ta 2014 a lissafin milaniya. Za mu dawo kan ci gaba da karatun mu na littafin Al-Furqan bayna awliya'ir rahmani wa awliya'ish shaitan, wanda littafi ne malami ya rubuta shi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kenan, domin bayyana bambanci tsakanin waliyan Allah mai rahama da kuma waliyan shaitan. A inda muka tsaya makon ko ƙarshen darasin mu na ƙarshe, a cikin bayanan da Malam Salih Ali Sheikh yake mana ko, wanda kuma dai na so da mu kyale shi haka, kasancewar mafi yawan abubuwan da ya ambata din har zuwa ƙarshen inda ya tsaya din, mun ambace su dai a dunkule wajen abin da zai fahimtar da mu shi littafin Malam Ibn Taymiyyah dangane da wannan mas'ala din, cewa shi waliyin Allah yana bambancewa tsakanin abin da Allah ya gudanar da shi a kansa kaunan, ma'ana tafriki tsakanin alhaqiqa alkauniyya da kuma alhaqiqa shar'iyya, abin da Allah maɗauki ya gudanar a kan bayi na jarabawa da musifu da bala'o'i, mutum ya imani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ne ya kaddara su haka suka zo, haka ya so su kasance, kuma akwai hikima a ciki wannan. Haka waliyai suke, suna yadda da cewa duk abin da Allah maɗauki yayi akwai hikima, ba haka kawai yake yin abu babu hikima ba, wanda tilas kuma a sallama a miƙa wuya. Na'am, za a sallama a miƙa wuya, amma kuma dole a yadda cewa akwai hikima a ciki. To inda dama muka tsaya a cikin wannan bayanin nasa, shine inda yake cewa wa hadha min mithli, yace masalan ibtila'u Allah jalla wa ala al-ibada bil a'da'i, haka ne ko a tsakiya ne, yawa, yace ibtila'u Allah jalla wa ala al-ibada al-mu'minina bil munafiqin, ابتلاء الله جل وعلا العباد بالفرقة والفتنة ونحو ذلك من الأمور التي تحصل وهو مما قدره الله كونا ووقعا. أنا الندامة إيسا ينزل مسالين أبو بوان دسكي أو كوا أكم باين الله نإبتلائي دجرباوا يكاو مسالي يتي مسالين الله يجرب باينسا دا أبو كانغابا ko ayi jihadi a yaki musulmi ko wato waɗanda ba musulmin ba su ci nasara akan musulmi, ko kuma Allah madaukaki dai ya jarrabi bayinsa muminai da abokan gaba ta kowace hanya, ko ya dora su akan su, ko kuma ibtila'in da Allah zai jarrabu muminai da munafikai a cikin su, kuma wannan duk bala'i ne. Allah ya dora abokan gaban ku akan ku, Allah ya dora munafikai a cikinku su rika bada sirri, su rika yin fitina da su ake hada kai don a cuci addinin musulunci. Wannan jaraba ce ko ba jaraba ba? Jarabawa ce, bala'i ne, tashin hankali ne. Su ne ce misali, har yanzu Allah ya jarrabi muminai bil furqati, da rabuwar kai, wannan baya son wannan, wannan baya bin wannan, wannan baya kaunar wannan, musulmi su raba kansu, wannan ibtila'i ne ko ba ibtila'i ba? Ibtila'i ne. Wal fitnati, da kuma fitina, rashin shiri tsakanin wannan da wannan, da yaki da fitina da kashe kashe, duk wannan yace wa nahwu dhalika, da makamancin wannan, min al umuri lati tahsulu, na daga al'amuran da suke aukuwa, sanan har yau suna aukuwa mana sanannin abubuwa ne, yace wa huwa mimma qaddarahu Allahu kaunan wa waqa'a, wannan yana cikin abubuwan da Allah ya kaddara su a babin halittarsa da za ta auku, ba tare da alaka da yana son abun ya zama haka, yana kuma yadda da abun ya zama haka ba, kawai da ya halicci abin ya zama haka domin yana da wata hikima a ciki sai shi fa hadhihi man istaslama laha to irin waɗannan abubuwan wanda duk ya mika musu wuya ya ce a to shikenan ai ya fassara aukuwar su da san Allah da yardar Allah yace ai tunda kaga sun auku to haka Allah yake so mu zauna in ya mika wuya sai ce walam yanzur ila alhaqiqati shar'iyyati diniyati nan ba duniyati bane addiniyati ne wawu din a cire ta a mai da ita ya'u walam yanzur bai dubi ba zuwa ga alhaqiqa shar'iyyati diniya zuwa ga haqiqa ta shari'a ta addini wannan kuma mun kumanta ba darasin mu na karshe akan wannan mai magana akan meye bambanci tsakanin alhaqiqa kauniya da alhaqiqa shar'iyya inda ba kumanta ba sai shi idan mutum ya mika wuya zuwa ga irin waɗannan al'amura bai dubi gefen haqiqa shar'iyya ba a cikin bala'i fa innahu dallun tubatacce ne wa ala riwayatin kuma ba akan shari'a yake ba nan me yake so ya bayyana mana waɗannan irin bala'o'i da suke aukuwa akan mu'minai duk lokacin da Allah ya so ya jarrabi mutane ya jarrabe su da musibu ko irin waɗannan misalan da ya kawo ko makamantansu Allah ya jarrabi mutane da abokan gabansu wanda ba musulmi ba ya dora su akan su Allah ya jarrabi mutane da munafikai a cikin su ya zama su ne za su rika amfani da su a cuci addinin musulunci Allah ya jarrabi mutane da rabuwar kai babu haɗin kai ba ƙaunar juna wannan duk akwai su to kallon da zamu yi waɗannan abubuwan wani irin kallo ne zamu zo mu ce tunda Allah ya bari suka faru to shikenan ai sai mu zauna mu lakwai kawai mu basu su ta aukuwa ba za mu kalli wani gefen abin da Allah ya umarce mu mu yi ba dangane da irin waɗannan abubuwa wannan shine kallo zuwa ga haƙiƙa shar'iyya mun gane wannan kallo zuwa ga haƙiƙa shar'iyya shine kace a tunda Allah ya jarrabe mu da wannan bala'i to lalle yana da hikima a ciki kuma abin da zai yi mana maganin wannan bala'in shine mu duba ayyukan mu da muke aikatawa la'allan mu ne muka yi wani abu sai Allah ya jarrabe mu da wannan don haka mu je mu gyara waɗannan abubuwan da Allah yake so mu yi muka ki sai ba mu damar dauke waɗannan al'amura wannan shine ka yadda da haƙiƙa shar'iyya amma wanda bai yadda da haƙiƙa shar'iyya ba shine zai ce a to tunda kuka ga abin nan ya faru haka shikenan mai zaman mu abokan gaban nan su ci gaba da zama a kanmu ba za mu yi wani kokari mu daga gefen mu mu fidda kanmu daga irin wannan yanayi ba idan muka ce muna kokari mu fidda kanmu daga wannan yanayi ta hanyar aikin mu ko hanyar wasu dabaru namu da zamu yi a duniyance wannan shine mun kalli abin ta haƙiƙar sa shar'iyya cewa jarabawa ce Allah yayi mana akwai hikima a ciki to amma kuma ba haka zamu yadda da abin mu yi laƙwai mu kyale shi ta faruwa ba ina jin kun gane abin in kun fahimci irin wannan abu a tarihin musulmi daga cikin abubuwan da suka ja mana ci baya mai tsanani har aka danne mu a wurare da yawa a duniya akwai irin wannan tunani saboda masu irin tunani na harkar tasawufi ko in ce masu bin dariƙun sufai kasancewa a wurare da yawa na al'alamul islami su ne suka fi yawa a wurare wani wurin ma ta hanyar su musuluncin ya je to tunanin azaburar da musulmi a kalli yanayin da ake ciki kar a gamsu da shi in ba shi da kyau a tashi a yi ƙoƙarin gyaransa wannan ba cikin su abin da suke tallan ayi sai a zauna kawai a sallama a ce a to ai abokan gaban nan tunda sun zo sun fi ƙarfin mu shikenan to mu yi haƙuri sai mu zauna haka garkashin su sai a ce ai haka Allah ya tsara sai kuma maimakon ai na'am haka Allah ya tsara amma sai a fassara haka Allah ya tsara din a ce ma'anarta haka Allah yake so haka Allah ya yarda da shi sai a ce to ai haka Allah ya sai mu zauna mu shiru ban sani ba ko kun fahimci wannan abu aqida ce mai hatsari sosai ka zauna kana cikin bala'i ba za ka yi komai ba alal aqalla koda ka gyara kanka ka yarda cewa wannan bala'i da ka fada ciki to Allah ne ya jarrabe ka sakamakon zunubanka kuma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir mu rika kallon musibin ta irin wannan gefe cewa duk abin da ya same ku na musifa to ya same ku ne saboda abin da hannunku ya tsuruwuta ya aikata ma'ana ayyukan ku ne munana su suka jawo Allah jarabe ku da wannan bala'i kuma Allah subhanahu wataala yana afuwa ma akan da yawa akwai abubuwan da kuna yi baya ba ku bala'i baya jefa muku masifa sakamakon sa haka yake kauda kai ya kyale ku to kun idan kana kallon Qur'ani kana kuma kallon abubuwan da suke aukuwa akan mu'mini kana fassara su da irin wannan to ka bi hanyar waliyan Allah na gaske in kuwa kana kallon musifu a matsayin kawai tunda dai suka faru to Allah ne yake son su zama haka Allah ya yarda da hakan shine abin da ya zaban mana mu rayu akan sa sai mu miƙa wuya ba za mu komai ba to wannan ita ce an-nazara ila al-haqiqati al-kawniyya duna al-haqiqati shar'iyya shine kuma abin da masu waliyan shaydan suke aikata shikenan insha Allah kun gane wannan to mu bar shi haka saboda sauran abubuwan da ya bayyana mana wanda za su ci mana lokaci mun yi su a baya musamman dangane da hukuncin mai shari'a lokacin da mutum ya zo gaban sa abin da yake yi shine gurgurdan sheda da ta zo gaban sa kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana hadisin da mu karanta a can ƙarshe ko yanzu mu koma cikin littafin inda malaka yake cewa wa man zanna nan ya kamata mu tashi mun ga wurin a shafi na 129 yace mana wannan maganar wa maganar malam ibnu taymiya muka dawo asalin gundari littafi matanin sa a sama 129 san sama malam ibnu taymiya yace wa man dhanna anna li ahadin min awliya'illahi tariqan ila Allah ghayra mutaba'ati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama batinan wa zahiran falam yutabi'hu batinan wa zahira fa huwa kafir yace duk mutumin da yake zaton cewa akwai wani waliyi daga cikin waliyan Allah wanda yake da wata hanya zuwa ga Allah ba bin Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ba hanya ce yake ganin za ta kai shi zuwa ga Allah amma kuma hanyar nan ba ta hanyar bin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama bace bin abatini can cikin zuciyarsa wa zahiran da kuma a bayyane falam yutabi'hu dan haka sai ya bi wannan hanyar da yake ganin ita ce hanyar da za ta kai shi zuwa ga Allah amma ba ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba dan haka bai bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam can a zuciyarsa dama bai bi shi ba zahiran a zahiri ma bai bi shi ba yace fa huwa kafir to wannan kafiri in har aikin sa kenan dama tunanin sa zai iya shiga aljanna kamar abin da yake faɗa nan shine duk mutumin da yake ganin zai shiga aljanna ba ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi to wannan kafiri ne inda yana ganin wata shari'ar daban zai bi ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama kuma zai iya cewa kansa ya halatta wa kansa ya rayu akan wata hanya amma hanyar nan ba ta annabi ba sallallahu alaihi wasallam kuma yaji cewa wannan hanya za ta kai shi ga Allah kuma baya buƙatar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya buƙatar sai yayi sallah baya buƙatar sai yayi azumi baya buƙatar haji baya buƙatar wannan shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da ita shi baya santa yana da wata hanya daban in ya bi ta ita za ta kai shi aljanna yace wannan kafirci ne mai wannan aqidar to kafiri ne dan me saboda ganin cewa ya ci in da gaske yake can a zuciyarsa ta fadin la ilaha illallah to wannan aikin da yayi na cewa zai iya shiga aljanna ko bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to rushe Muhammadur Rasulullahi mun san ku aljanna ba a shigar ta sai da la ilaha illallah kuma an hada da Muhammadur Rasulullah mun gane wannan abu dan haka duk wanda ya bi wata hanya daban ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko ya fifita ta ma akan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ganin kuma ita ce za ta kai shi ga aljanna ko da bai bi ta annabi ba mun san akwai bambanci tsakanin bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma da'awar ana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum zai iya faɗa da bakin sa shi mai son annabi yana son manzon Allah ya ma fi kowa son annabi amma ba zai aiki komai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka ce ta wace hanya zaka je aljanna sai ce ta hanyar wane ba ta hanyar annabi ba sallallahu alaihi wasallam to anan hadarin yake ya kamata ko in ce ya wajaba akan duk mumini da yake son shiga aljanna to ya zama ya yadda cewa ba shi da wata shari'a da zai bi ya kai ga Allah sai ta hanyar wato shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yadda da ita a zahiri ya yadda da ita a batininta mun gane wannan to a can kasa ya kawo mana wasu misalai shi ma dai ba masu munasaba ne sosai ga abin ba amma ina cewa misal ba'dul masail isa misalin wasu daga cikin masaloli qad yuraddiduha ba'dhum wasu sukan yawan fadi wannan su maimaita su wa huwa la yafqahu amma ba su fahimci abin da suke fadi ba masalan yace misali yaqulu zaka ji wani yana cewa hakama bi ghairi shari'ati aina jin nan ne gun talibin ko kaji wani yana cewa wani yayi hukunci ba da shari'a ba yaqulu hadha hukumun bi ghairi shari'ati sai kaji kuma yana cewa wannan ai hukunci ne ba da shari'a ba wani hau zalika da makamancin wannan li khurujin man fa'ala zalika anil hukmi bi qawli ba'dil ulama'i saboda yana ganin wanda ya yi aiki da sabanin abin da shi ya fahimta ita ce shari'ar Allah ya fita daga maganar wasu daga cikin malamai ne to sai ya ce wannan ya fita daga shari'ar Allah ko yayi kafirci nan wani abu ne da bashi da alaka sosai da abin da yake so ya faɗa mana anan amma abin da yake so ya faɗa shine wasu mutane sukan ce in sun ga mutun yayi aiki da yake ya saba ma shari'a a aikin nan nasa ko misali alkali ne a kotu yayi wani hukunci sai ce a wannan hukuncin wane yayi hukunci ba da shari'ar Allah ba to sai ya masa hukuncin babban hukuncin cewa ya fita daga shari'ar Allah tare da cewa a wata juz'iyya ne ba duka ba ba rashin yaddarsa ne ga shari'ar baki ɗayanta ba amma kuskure ne ko saboda son zuciya ko saboda ya karbi kuɗi ko makamancin wannan to akwai bambanci tsakanin wancan da wannan in mutun yace bai yadda da shari'ar Allah ba gaba daya ya fita daga cikin ta kuma zai iya rayuwa a wata shari'ar ba ita ba wannan kafirci ne amma in mutun ya yadda da shari'ar Allah amma wajen hukuncin sa ya kuskure ko kuma saboda son zuciya ko ya karbi kuɗi wannan ba kafirci bane amma aiki ne dai ba da shari'a ba mun fahimci abin to yace wasu sukan yi irin wannan hukuncin su dora mutane wannan kuma ba daidai bane mu koma kan maganar sa yace wa man ihtajja fi zalika bi qissati Musa ma al-Khidr dan abinda nake so shi yasa bana san mu fita zuwa ga wancan zai fidda mu mu kasa gane wannan abinda yake so yi mana rabtin mas'alan nan da shi kuma shine asali akan babin da muke karatu na magana sufaye me yake cewa ai tunda ya mana magana akan duk mutumin da yake zatan waliyin Allah ne shi kuma yana da hanya zuwa ga Allah amma ba ta hanyar shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baya ganin cewa sai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiga aljanna to yace wannan kafiri ne mun nan kuma wani irin hukunci ne wannan ababin takfiri na'am takfiri ne na wannan wannan iri takfiri ne am ba takfirin muayyan bane ababin takfiri malamai suna kasa kafirta mutun zuwa kashi biyu akwai takfiri am da kuma at-takfiri na muayyan takfiri am shine kafirta aiki a ce wanda yake kaza kafiri ne ko a ce aiki kaza kafirci ne wannan shine at-takfirul am don tsoratarwa ne da bayani cewa kada fa aika za din nan domin duk wanda yayi to kafiri ne amma in aka ce gefe daya ko daya gefen takfirul muayyan shine a ambaci wani mutum da sunansa ko kaga wani ya aikata wannan abun a ayyane kace wane dan wane na unguwa kaza ko malam wane na unguwa kaza ko alhaji wane wannan shine muayyan to muayyan shi ba a yi masa irin wannan mun gane wannan yau baka zuwa kace alhaji wane kafiri ne malam wane kafiri ne sai idan an tsayar masa hujja an tsayar da shi an kira shi alkalai sun kafa masa hujja ya dage akan wannan abun ya ce lalle shi sai ya fita daga shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ba haka ba hukunci ake fada am koda kaga wani ya ambata wannan to sai an tsayar masa hukunci kafin ka ce wani kafiri ne mun fahimci wannan abun mu bambanta duk lokacin da a shar'ance a Qur'ani ake fadar wanda yake kaza yayi kafirci to hukunci ne am ba hukunci ne akan wani ba ina jin mun sha bayani dai akan wannan ma'ana akwai bambanci tsakanin ka ce abu kaza kafirci ne da kuma idan wani ya aikata ko da a gaban ka ya aikata wannan abun to karka ce masa ya kai wani daga yau ka fita daga cikin musulmi ka zama kafiri ba a yin wannan sai idan ka bi ka'idojin da za su tabbatar har zuciyarsa wannan abun haka yake kun bambanci wannan bambancin yau na'am
zai iya cewa wannan aikin da kai
na'am
aikin kafirci
ai dama shi muke zance wannan shine takfirul am cewa wannan aikin da kai kafirci ne amma kar ka ce masa kai kafiri ne in ka ce masa aikin nan fa da kai wannan dai da nake gani to a qur'ani da hadisi kafirci ne wannan shikenan ka gama aikin ka amma ai akwai bambanci tsakanin wannan da kuma ka ce masa kai wani ka zama kafiri akwai bambanci ko ba bambanci to cewa kai wani ka zama kafirin ba aikin ka bane kun fahimci wannan an hana wannan shari'a ce take wa mutum malamai ne suke sai an tsaye da shi amma ka faɗi hukunci a matsayin ka na mai wa'azi wanda duk yayi kaza kafiri ne aiki kaza kafirci ne to wannan shine aikin malami mai wa'azi kuma iyanan zai tsaya amma kada ya dora hukuncin akan mutum koda a gaban sa ya aikata kun gane wannan bambancin wannan kaida ce ta malamai da wato duk lokacin da ake magana akan kafirta mutane wajibi mutum ya fahimce shi ita ce kaidar ahlus sunna ita ce aqidar ahlus sunna Allah ya sa mun fahimci abu yau to wannan irin nau'in da malamin ya kawo kin sai ce wa man ihtajja fi zalika waɗanda suke cewa ya halatta mutum ya fita daga shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna kafa hujja da kissar annabi Musa da Khidr ko ya take mun san kissar annabi Musa da Khidr ga tana cikin alqur'ani me ya faru annabi Musa ne wata rana yake cewa babu wanda ya kai shi ilimi wannan yazo a sahih al-bukhari bayanin wannan kissa Allah subhanahu wataala sai ya ce je wurin wani bawa daga cikin bayin mu ya siffanta masa inda zai je kuma ya je sai ya samu wannan mutumi Khidr kun san kissar sa me ya faru bayan sun hadu yace ya hadu ya zo ne dan ya fahimi ya fa'idanta da wani ilimi a wurin sa yace to in ka bi ni duk abin da na aikata kar ka zo ka tambaye ni me yasa kai kaza yace to zaka same ni insha Allah mai cika alƙawari suka tafi abubuwa guda uku manya suka auku ya ga jirgin ruwa da mutane a ciki ya keta jirgin ruwan nan ya fasa shi ya nitse ya lalata shi kai shine yace me yasa kai wannan yace ai na ce maka kar ka tambaye ni suka wuce suka sami wane ne na biyu
yaro
kawai ga yaro sai dauke sai ya kashe shi annabi Musa ce ya haka rai mai tsarki zaka kashe shi shi ma yace ba na ce maka kar ka tambaye ni ba suka wuce sai ga wata katanga ta kusa faduwa tana nufin faduwa sai ya tsaye da ita ya dakatar da ita shi ma yace me yasa sai yace ai na gaya maka wannan daga yanzu mun rubu tunda na ce kar ka sake tambaya ta sai kuma ya biyo daidai yana bayyana masa sababin da yasa ya aikata waɗannan abubuwa a cikin waɗannan abubuwa na farko yace akwai wani sarki yana kwace jirage masu kyau shi yasa na lalata wannan dan kar a kwace musu wannan yaron kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya san in ya girma zai zama kafiri zai zama kuma ba mai da'a bane ga iyayensa don aka yi kashe shi wancan katanga kuma a ƙarƙashin ta akwai wata dukiya ta wasu marayu dan sa tsaya kar ya zama cewa an bar dukiyar nan ta zo ta bayyana an zo an dauke musu sai ya gyara musu wannan katanga duk ya masa bayanin sababi kun ga waɗannan hikimomi da suka sa yayi wancan aiki annabi Musa bai san su ba to sai masu bin dariƙun sufaye suke kafa hujja da wannan ashe kenan za a iya samun mutum a zamanin wani annabi yana ƙarƙashin wannan annabi amma kuma yayi aiki da wata shari'ar ba ta wannan annabin ba kuma ya zama shine akan gaskiya kun hango abinda suka dalilin nasu cewa ga Khidr dama akwai tattaunawa mun taba magana kun malamai sun tattaunawa shi Khidr din nan annabi ne shi ko ko wali ne a wurin masu bin dariƙun sufaye suna cewa wali ne sun fi so a ce wali ne domin in wali ne to ga wali ya san abinda annabi bai san shi ba ga wali ya yi aiki da wata shari'ar ba ta annabin zamaninsa ba kuma shi ne akan daidai kuma shi ne dan aljanna ashe kenan zai yiwu mutum waliyin Allah ya zama shari'ar annabinsa daban shi ma shari'ar da zai bi daban wannan ita ce hujjar da suke kafawa a wannan babi har ka ji mutum ya ce shi in yana da mahabba yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ko bai sallah ba bai azumi ba bai haji ba zai shiga aljanna me dalilin ku sai su ce to ba gashi Khidr ai ya zauna shi ma wali ne karkashin annabi Musa amma kuma bai bi annabin ba a wasu abubuwa ya mafi shi ilimi kuma yafi dacewa shine kuma ya shiga aljanna kun gane wannan zancen yanzu to zamu zo mu ji martani akan sa sai sai wa mani tajja wanda ya kafa hujja fi zalika a wannan magana ta cewa mutun zai iya fita daga wata shari'a ya kafa hujja bi qissati Musa ma al-Khidr da qissar annabi Musa tare da Khidr yace kana ghalitan to yayi kuskure ma'ana kafa hujja da wannan qissa akan halattawa wani wali ya fita daga shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma a zamanin sa yace wannan kuskure ne min wajhaini ta fuska biyu ahaduhuma fuskar farko ta kuskuren wannan kafa hujja da wannan qissa din anna Musa lam yakun mab'uthan ila al-Khidr asali annabi Musa dama ba a aiko shi zuwa ga Khidr ba Khidr ba ya cikin mutanen sa sam dan haka ashe ba za ka zo ka ce ga wani mutum a karkashin annabi ya fita daga shari'ar sa kuma akan daidai ba saboda me dama can annabi Musa shi ba annabi ne na al'umma baki daya ba annabi ne na banu Isra'il al-Khidr ba ya cikin banu Isra'il dan haka ba karkashin sa yake ba dama ku fa jona nan can karin farko kenan sai ce wala kana alal khidr ittiba'uhu dama ba wajibi bane akan khidr ya bi annabi Musa ba wajibi bane ba karkashin sa yake ba fa inna Musa kana mab'uthan ila bani Isra'il domin ku annabi Musa alayhi salatu wassalam dama shi annabin banu Isra'il wa amma Muhammadun sallallahu alayhi wasallam amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa risalatuhu ammatun li jami'i athqalain aljinn wal ins annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa manzancin sa ga mammene ya gama dukkan jinsin aljani da jinsin mutum duk wani mutum daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a ko ina yake duk wani aljani wajibin sa shi ma ya bi shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ashe ta nan gurin akwai bambanci wannan kissar ba za ta zama hujja ga mutum ya halatta wa kansa fita daga shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sa an fahimci abin sai ce walau adrakahu man huwa afdalu min al-Khidr kai da a ce wanda yafi Khidr ma daga cikin annabawa zai hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi zamani ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan irin annabawan wanda suka fi Khidr yace ka Ibrahima kamar annabi Ibrahim ai babu tantama babu kokonto annabi Ibrahim sama yake da Khidr ko wa Musa da annabi Musa kansa ya fi Khidr ne wa Isa da annabi Isa da a ce waɗannan manya-manyan annabawa da manzanni za su yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajaba alaihi muttaba'uhu to da wajibi ne akan su ma su bi shi ba wai maganar Khidr ba ko annabi Ibrahim da yana zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba zai zama annabi ba ba zai zama Allah ya yarda da shi ba sai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan abun sai ce fa kaifa bil Khidr to ballantana ma Khidr da bai kai su ba shine ma'anar fa kaifa sawa'u a koma wannan fassara muka dauke shi kana nabiyyan aw waliyyan koma mun ce annabin ne shi koma mun ce waliyyi ne shi kowace fassara aka dauka in annabin ne in ma waliyyi ne to ba zai yiwu ba a ce ya shiga aljanna bai bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama inda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kun gane wannan sai sai wali hadha qala al-Khidr li Musa shi yasa shi Khidr yake cewa annabi Musa ana ala ilmin min ilmillahi ni ina aiki ne da wani ilimi daga ilimin Allah allamani illahu la ta'lamuhu Allah ne ya gaya min wannan ilimin kai baka san shi ba kun ga wannan wa anta to bari ku ji ɗaya gefan wannan da yazo a sahih bukhari ne shi yasa kullum malamai suke cewa ba zai yi ka fahimci alqur'ani ba ba tare da hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to mu sauraro wannan kun ji wannan na farko cewa ni ina kan wani ilimi ne da Allah ya bani shi bai baka ba wa anta kai ma kuma ala ilmin kana kan wani ilimi ne allamaka allamallahu ko amin ilmillahi allamakahu allah Allah ya ilmantar da kai shi wannan ilimin la a'lamuhu ni ma ban san shi ba to kage yanzu ina zaka zo ka ce Khidr ya fa annabi Musa ilimi gashi shi da kansa ya faɗi cewa wani bangare ne na ilimi Allah ya bani bai baka ba kai ma kuma kana da wani bangare na ilimi Allah ya baka bai bani ba wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ne fassara mana wannan a cikin hadisin sa a sahih bukhari kaga ashe kenan wani magana ce ta cewa Allah subhanahu wataala ya fifita kowanne annabi ya bashi ilimi gurgudan abin da yaso da fatan mun gane wannan to ne sai muttafaqun alaihi akhrajahu al-bukhari sai sai walaysa li ahadin min al-thaqalaini babu ga ɗaya mutum daga cikin ko mutum ɗaya daga cikin al-thaqalaini wato jinsin aljanu da mutane alladhina balaghatuhum risalatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa gare shi an ya kula mithla hadha bai halatta gare shi bai fadi irin wannan magana wace magana cewa yana kan wani ilimi da Allah ya bashi bai baiwa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam akwai wanda yake da damar ya fadi haka a nan duniyar a wannan zamanin yace shi yana da ilimin da Allah ya bashi bai baiwa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk girman waliyi bai isa ya ce Allah ya gaya masa wani ilimin da annabi bai sani ba mun fahimci wannan shine abin da malami yake nufi kage ko shi Khidr ya faɗi wancan ga annabi Musa saboda me saboda shi ma annabi ne wannan ita ce magana hakika ta gaske cewa Khidr annabi ne domin abubuwan da ya ambata a ƙarshe da yazo masa da yazo wa annabi Musa ne masa bayanin dalilan da yasa ya aikata abubuwan nan ai ya faɗi cewa fa arada rabbuka abun nan da nayi ubangijinka ya so kaza to wannan ko ilimi ba ilimi ne na wahayi ba ilimi ne na ilhama ba ilimin ilhama ilimi ne da zaka samu dan ka bambance tsakanin wani abu ka dauki yin wani abu ka bar wani abu Allah ya kimsa maka kawai fahimta amma ilimin da zaka bada labari cewa Allah ne yayi nufin kaza to dole sai wahayi wahayi kuma da ake wa annabi don haka shi yasa malamai suka ce Khidr annabi ne na wani wuri a wani gefe daban baya cikin karkashin annabi Musa don haka kowanne daga cikin su annabi ne a wannan lokacin kuma ana samu a da zamanin banu Isra'ila dama annabawa fiye da daya a zamani guda amma daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an rufe wannan kofar babu annabi tare da shi babu annabi bayan sa duk mutum in yana son shiga aljanna dole ya zama karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada ya ce yau yana da wata shari'a ta wani nasa shehin wani malamin daban ya bashi wata hanya da zai shiga aljanna kuma ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama wannan fita ne daga shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa an fahimci abu to shine sai ci gaba na'am wa alaikum salam na'am za ta kai shiga gaci ga shiga aljanna kuma ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dama koda bai ce an bashi wani ilimi ba wannan abun da yazo kafircin yana ne yau hanya biyu ce ko mutum ya ce shi zai shiga aljanna ko ba ta hanyar annabi ba to wannan kafirci ne ko kuma mutum ya ce a zamanin yanzu ko zamanin dai daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa tashin alkiyama yace Allah ya bashi ilimin da annabi ma bai san shi ba Allah ya bashi ilimin da ba a baiwa annabi ba sallallahu alaihi wasallama to wannan shi ma babu wani dan adam da yake da damar da zai faɗi wannan kuma shi ma fita ne daga addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare mu to a can a ƙasa malamin yayi mana bayani cewa al-Khidr sababu ittisali Musa bihi wannan na ga mana dazu sababin haduwar annabi Musa da Khidr annahu qala ai Musa shi annabi Musa ne yake cewa ana a'lamu ahli al-ardi nini nafi kowa ilimi a bayan kasan nan inji annabi Musa fa auha Allahu jalla wa ala ilayhi sai Allah ya masa wahyi iti abdan kaje gun wani bawa khidran sunansa al-khidr fa innahu a'lamu minka domin ko yafi ka ilimi na'am abdana ila abdi iti abdana khidran iti abdana haka yake nan kaje gun wani bawan mu sunansa Khidr yafi ka ilimi al hadith yace hadda zuwa karshen hadithin yace ma'ruf yana nan a cikin sahih bukhari mai so yaje bincika ya karanto shi yana nan a cikin farkon sahih bukhari yazo kuma fi tafsir suratul kahfi wurare biyu al imam al bukhari ya kawo shi kitabul ilm da kuma kitabut tafsir. Kitabut tafsir din a suratu tafsirin suratul kahf. To yace al khadir shi wannan khadir din ikhtalafa al ulama fihi. Malamai sun yi sabani dangane da shi. Hal kana nabiyan am kana waliyan? Annabi ne shi ko ko wali ne? Yace fara'a ta'ifatun wasu mutane daga cikin malamai suna gani annahu nabiyun cewa annabi ne wahum annahu wannan akwai kuskuren rubutun wahum yarawna annahu kana nabiyyan suna ganin cewa shi annabi ne wastadallu ala zalika biqawlihi jalla wa ala dalilin su akan cewa annabi ne menene dalili akan cewa khadir annabi ne suka ce gashi Allah madaukaki ya ce wa allamnahu min ladunna ilma mun ilmantar da shi wani ilimi daga gare mu wannan shine ma'anar milladunna daga nan ne zubaye suka samu milladunni ilmin milladunni sai suka mai da shi wani istilahi wani term ne nasu mutum sai da awar cewa ya samu wani ilimi wanda baya cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wannan daga ina kasa ai wannan ai ilmin milladunni kenan ma'ana ilmin millad wai Allah ne ya gaya masa shi da shi amma kuma baya cikin fa shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan matsala take to sai ce wa ma hasala min qissatihi ma'a Musa min ashiya'a la yumkinu an yudrikaha illa bil wahyi da abin da ya auku a kissan nan tasa ta annabi Musa da shi da annabi Musa alaihi salatu wasallam na al'amuran da ba zai yu ba ya san su in ba ta hanyar wahayi ba wa fiha qaulun yunsabu ilayhi da kuma kaulin da ake dangana masa wa ilal mala'ikati da mala'iku wa huwa qawluhu shine fadin sa da yake cewa fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrab ruhma dangane da dan nan kun ga cewa yayi me wannan dan dalilin kashe shi shine iyayensa mu'minai ne shi ko kafiri zai zama so sai yake cewa fa aradna sai muka yi nufin yanzu wannan kalmar wanda ba annabi ba zai iya fadin ta sai muka yi nufin an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan ubangijin su suwa iyayen yaran ya musanya musu da wannan yaran khayran minhu zakatan wa aqrab ruhuma wanda yafi tsarkin zuciya kuma yafi wato samun tausayi da jin kai ga iyayensa shi yasa Allah madauki ya so a kashe shi kuma dan ya ba su wani dan daban wanda ba wannan ba to fadin fa aradna waye zai fadi wannan kaga banda wanda ake ma wahayi ba mai fadin wannan wanda ake masa kawai ilhama da fahimta bai isa ya fadi wannan ba labari ne na aikin Allah labarin aikin Allah ko ba aikin wani waliyi bane a dole zama annabi ne mai bada wannan labarin ta hanyar wahayin da mala'ika ya zo masa da shi mun gane wannan abu sai ce wa qala fil jidari dangane da wato wannan katanga shi ma ai kun ga cewa fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma ubangijinka yayi nufin cewa waɗannan yaran guda biyu su kai ga girman su wa yastakhrija kuma su fito da kanzahuma wannan taskata su dan me akai wannan rahmatan min rabbika dan jin kai daga ubangijinka bai ce rahmatan minni a matsayin bawan Allah na aikata kaza ba don me don aikin da yake yi Allah ne ya sa shi kawai annabi Musa ne bai fahimci wannan abun ba a shari'ar sa kun ina fata kun gane wannan abu wa hadha inma yakunu an wahyin wannan ko yana kasancewa ne daga wahayi wal wahyu lil anbiya'i la lil awliya'i shi ko wahayi annabawa ake wa ba waliyai ba li anna lil waliyyi ilham domin ko waliyi yana da ilhama ane masa ilhama wal ilhamu fi qadaya suna kasan ilhami yana ilhama tana kasancewa ne a wasu hukunce wala yakunu fi mithli hadhihi baya kasancewa irin wannan abubuwa na bada labarin Allah subhanahu wa ta'ala mun gane wannan wala yakunu fi mithli hadhihi yakunu fi qadaya yahkumu fiha yatabayyanu lahu fiha as-sawab yana kasancewa ne a cikin wasu abubuwa dan ya gane menene gaskiya a cikin abubuwan da suka rikice masa sai Allah ya kimsa masa ya gane bin hanyar dama ita ce tafi ba bin hanyar hagu ba iyakar maganar ilhami ke ban sani ko kun fahimci wannan bambanci tsakanin wahayin ilhama da kuma wahayin annabawa ilhama shine a ilmantar da mutum a fahimtar da shi in ya rude cikin wasu abubuwa guda biyu da zai yi sai Allah ya rinjayar da bangaren da ya zaba yafi alheri sai kimsa masa fahimtar yaje wannan abu sai ya ji zuciyarsa ta yadda da abun wannan shine ilhama kamar yadda kana karatu a wani littafi ka kasa gane wani wuri kai ta tunani baka tambayi kowa ba can sai ka ji ka fahimci wurin wannan shine ilhama kun ga wannan ai da bambanci da a ce an zo maka da wahayi mala'ika ya baka labarin iradar ubangiji iradar ubangiji ba ta ilhama take zuwa ba mu ina fata kun fahimci wannan abu to shine abin da malami ke bayyana mana ana sai ce wa inna ma yakunu amin wannan ko sai yake cewa ya tabayyana lahu as-sawabu amma hadha amma irin wannan inna ma huwa al-wahyu fa inna ma huwa al-wahyu to wahayi ne a qatlul ghulami kisan yaro iqamatul jidari da miƙar da wannan katanga kharqu safinatin da wato lalata wannan jirgin ruwa wa nahu zalika da makamancin wannan wa qala kuma sai ce fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrabahuma ita wannan duk suna nuna mana cewa Allah ne ya sa shi yayi wannan ba wato magana ce kawai ta ilhama ba wal qawlu thani me ra'ayi na biyu dangane da wannan matsalar ta khadir annabi ne ko ba annabi ko waliyi ne ce qawli na biyu yahu yace wa huwa qawlu annahu kana waliyan shine ra'ayin cewa waliyi ne shi wa qalat ta'ifatun innahu nabiyyun wasu kuma sun ce annabi ne wastadallu bima dhakartu laka min al-adillati kuma suka fa hujja da abin da na ambata maka wa qala al-jumhur mafi yawa kuma wanda ta hanyar adadi da yawa daga cikin malamai sun ce innahu waliyun wa laysa bi nabiyyi waliyi ne amma ba annabi ba وقد قال الحافظ ابن حجر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى yana cewa inna aulada rajati zandakati to kuji wannan can amma kafin in kai ga wannan din abinda yake fada a wannan wuri shi malam salih ali sheikh shine abincike da maganganun malamai jumhurun malamai da yawa ta bangaren adadi sun tafi zuwa ga wannan kalmar cewa khadir waliyi amma almuhaqqiquna min ahli alilmi shi yasa zai zo ya magana me ake nufi da almuhaqqiquna min ahli alilmi in kun ga a cikin rubutun malamai masu kwalkwale mas'ala da tantance ta da bin diddigin ta su bi kowace mas'ala su yi mata rubutu na hakika sun ce gaskiya in an bi dalilai khadir din nan annabi ne ba wali bane to saboda bin dalilan amma in ta bangaren yawan adadin masu fadi ne to mafi yawa cewa suka yi wali ne kun fahimci wannan zancen amma in an bi diddigin yadda lamarin yake da an bi dalilai to hakika abin da yafi karfi a dalilin qur'ani da hadisai shine khadir annabi ne khadir ba wali bane kun gane wannan shi yasa har ibnu hajar yana da littafi na taba ambata mana shi ina jin ku littafi ya rubuta wa ibnu hajar din al-asqalani malam mai bulugul marami mai fatul bari wanda ya sharhin sahih bukhari babban malami na mazhabar shafi'iyya yana da littafi da ya rubuta shi musamman akan rayuwar khadir shin khadir yana nan da ransa yanzu ko ba yana a karkashin haka yayi waɗannan matsaloli manya-manya duk da suka shafi khadir in kana so ka je ka samu wannan littafi har maganar annabi ne ko ba annabi ba yayi tarjihin cewa haƙiƙanin matsala ba wato ba waliyi bane annabi ne to shi yasa har ya zo sai yake cewa ga wannan magana mu karanta ta yace wa qad qala al-hafiz ibn hajar malam al-hafiz ibn hajar yace inna aulada rajati zandakati matakin farko na zama mutun ya zama zindiki an yi qala inna al-khadir wali shine mutun yace khadir innan wali ne shine matakin farko na mutun ya zama zindiki wannan baya nufin cewa malaman nan da suka ce wali ne khidr yana malam ibnu hajar yana da awarcewa zindiki ne ba haka yake nufi ba nan ya komo ne cikin gonar malaman sufaye da suka yi amfani da wannan kissar wajen fidda waliyansu cewa wali zai iya fita daga shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kafa hujja da wannan da su yake ina fata kun gane wannan ku yi masa adalci yauwa sai yace ina ne li yace li ajli anna zanadiqata domin kuwa su zindikai ai kun san zindiki me zindiki ha yawa mutumin da ke boye kafirci a zuciyarsa a zuci kafiri a bayyana kalau shine ma'ana eh tarifi ne na munafiki ma'ana munafiki wanda ba musulmi bane asalin sa amma a bayyane musulmi amma a zuciyarsa bai dada Allah bai dada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ake nufi da zindiki to shine malam ibnu hajar yace matakin farko na mutun ya zama zindiki shine ya fara ce maka ai khadir dinnan waliyi ne shine daga nan ake fara yi ita ce kofar farko daga nan zai dora duk abin da zai dora daga nan zai ce ah to ai gashi khadir waliyi ne kuma ya zauna da annabi a zamanin sa annabin ya zo da ilimi ai abin khadir ya zo da ilimin da annabin zamanin sa ma bai san shi ba ashe kenan to daga nan matsala take tasowa ashe kenan dinnan me ma'ana ashe kenan za a yi kiyasi kiyasi ashe to kenan ashe a zamanin manzon Allah Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallama shi ma za a iya samun waliyi waliyin Allah ne Allah ya yarda da shi Allah yana son sa zai bashi ilimin da annabi ma bai sani ba to daga nan matsala ta zo shikenan an shiga zandaka na fata kun gane wannan to sai shi ina ne yace li ajli anna zanadiqata alladhina kharaju an ittiba'i Muhammadin alaihi salatu wasalam domin kuwa zindiqai waɗanda suka fita daga bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ganin za su iya musulunci ko ba ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ashabil wahdati masu yan komai Allah ne su ne yan wahida masu komai cewa komai maka gani Allah ne to yace wannan su ne matakin su na farko yadda da cewa khadir waliyi ne qalu sun ce kama wasi'a al khadir al khuruj na khuruj suka ce tunda dai ya halatta ga khadir ya fita daga shari'ar annabi Musa na khurju mu ma za mu iya fita shi yasa sai ka ji wani wali yace kai sallan nan fa ku je ku yi ku jahilai aka dora mu mun gama wannan mun wuce wannan matsayi to wannan anan magana kafirci take zuwa ka ji mutum yace ku kauyawa ku ne kuke shan wahala ku je haji ku je umara ai in ka so manzon Allah kawai a zuci ya ishe ka ko baka yi haji ba baka yi umara ba baka yi sallah ba ma ko baka yi sallah ba in dai kana son annabi to zaka shiga aljanna to wannan kafirci mun gane wannan nan can yawa magana ce ba daga addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fito ba daga zandaka ne daga wata wani tunanin daban ba na addinin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama babu mai shiga aljanna ba ta hanyar shari'an nan ta annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ina fata kun gane wannan abu to Allah maduki ya fadakar da mu ya wayar da kanmu yace al-khadir suna kuma cewa al-khadir kharaja ar-risalati Musa wai al-khadir ya fita daga shari'ar Musa wa anittiba'i Musa ya fita kansa daga bin annabi Musa lima ulhima saboda abin da aka yi masa na ilhami li'annahu kana waliyan domin dama waliyi ne shi fa nahnu mu ma haka nakhruju za mu fita daga shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama kharaja al-khadir an Musa kamar da annabi khadir ko khadir a matsayin sa na wali a ganin su ya fita shi ma daga shari'ar annabi Musa alaihi salatu wasallam yace al-maqsud hasilul kalam adun ulade abin nake so ku fahimta annal muhaqqiqina min ahli al-ilm cewa masu ta haqiqi masu bin kwalkwalkwal a mas'aloli su bi dalilin kowace mas'ala su gano ala annahu nabiyyu suna kan cewa annabi ne ba nabiyan ba ala annahu nabi akwai kurakuran larabci da koyi hakuri da su da yawa wanda suka san abun za su iya gyarawa yace wal jumhuru da yawa dai daga malamai ala annahu kana waliyan suna cewa wali ne yani aktharul ulama alladhina takallamu fi hadhihi almas'ala abin da yake nufi mafi yawan malaman da suka yi magana a mas'alar ban sani ko kun fahimci me yake nufi ba yana nufin mafi yawan malamai ma'ana duk malamai ra'ayinsu shine wali bane ko mafi yawan su ba a'a iya wanda suka yi magana a wannan mas'alar yake magana kuma dama mas'ala ce da su sufayen da yake su suka fi damuwa da ita sun fi kowa magana akan ta da a ce duk malamai sun yi magana akai to zaka samu ba za su rajjaha wannan cewa shine abin da shi wali bane adadin wanda suka ce shi annabi ne to za su fi yawa ina jin kun fahimci abin da insha Allah to mu bar shi iya wannan ya tsaya ya shiga maganar wai da muke ce maka al-muhaqqiquna min ahli al-ilm to suwa ake nufi shine ya tsaya ya ta wannan tattaunawa ita ma sai mu kyale ta ba sai mun bi ta ba mu koma cikin littafi can da maganar da yawa mu tsallake har shahawatul ilmi, yayi maganganu ne masu fa'ida dalibin ilmi sa karanta akan ilmi, yadda mutun zai rike shi da fa'ida nau'o'in kashe-kashen ilmi a wannan gefe. Athani, mu koma shafin 135. Me ma'anan athani? Na biyu daga me? Masu kafa hujja da kissar Khadir dangane da Annabi Musa, cewa tunda shi ya fita daga shari'ar Annabi Musa, to waliyai ma a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su iya fita daga shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yace wannan kuskure ne ta bangare biyu. Bangaren farko, dama Annabi Musa ba a aiko shi zuwa Khadir ba, wannan shine bangaren farko. Me bangare na biyu? To shine zamu ji yanzu. Athani, anna ma fa'alahu al-Khadir, cewa abinda Khadir din nan ya aikata lam yakun mukhalifan li shari'ati Musa alayhi salam, bai saba ma shari'ar Annabi Musa ba alayhi salatu wassalam. Wa Musa, shi kuma Annabi Musa, lam yakun alima al-asbab allati tubihu dhalika, bai san sabubban da suke halatta yin haka bane, amma a shari'ar sa haka abun yake, sababin da yasa akai hakan shine bai sani ba. Kun ga ashe kenan ba fita akai daga shari'ar sa ba, sababin da zai sa ayi aiki da shari'ar ta sa ne bai sani ba. Wannan kuma akwai bambanci, ban sani ko kun gane wannan zancen a maimaita na to ai da ma mutum ce bai gane ba, bai gane ba, me zai bayani fa? An gashi wani ya ce a maimaita. Yau na'am, tayyib, abinda yake faɗa waɗancan abubuwa da suka faru tsakanin Annabi Musa da Annabi Khadir, ai wasu abubuwa shi Khadir ya aikata, Annabi Musa yayi istigrabi, yayi mamaki, dan me za kai kaza, dan me za kai kaza. A waɗannan abubuwan da ya aikata da lalata jirgin ruwan nan, saboda tausayin kar a kwace shi, a shari'ar Musa akwai abin da ya saba wannan? Babu. Hukuncin yaron da aka san zai zama kafiri a kashe shi, in har an samu ilimi yankakke cewa tabbas haka ne, kaga kuwa tunda Annabi ne shi zai sani, ba kamar wani alkali a kotu ba. Misali, yanzu aka zo a kotu a gaban alkali, sai a kawo yaro, alkali ya ce ku je ku kashe shi, wannan yaron in ya girma kafiri ne, sai mu ce a malam, a ina ka samu wannan, tunda kai ba Annabi bane, mun ban ji wannan? Yawwa. To amma a shari'ar, asalin shari'a, wannan hukuncin ba kuskure bane a shari'ar Annabi Musa, amma sababin cewa yaron nan an samu ilimin cewa in ya girma kafirin ne, babu shi a lokacin ga Annabi Musa, amma shi Khadir Allah ya gaya masa. Ina fata kun fahimci wannan abin. Haka na uku, cewa a gyara katangan nan domin a bari har yaran nan guda biyu in sun girma su samu damar fito da dukiyarsu. In aka bari katangar ta fadi, dukiyar za ta bayyana, yaran nan kanana ne, azzalume za su kwace musu. Wannan akwai a cikin shari'ar Annabi Musa? Akwai abin da ya saba ma wannan? Babu. Amma sababin da yasa aka yi wancan abu shine Annabi Musa bai sani ba, da aka bayyana masa, kun ga me ya faru? Sai ittifaki da Annabi Khadir. Kun fahimci wannan abun? Don haka shine malam Ibn Jami'a ke cewa, wa Musa lam yakun alima al-asbab allati tubihu dhalika falamma bayyana halahu, yayin da Khadir ya bayyana masa, wafaqahu ala dhalika, sai dace da shi, yace oho, a shikenan. To kaga ashe kenan, tunda yace oho, ya yarda da cewa ashe abin nan da kai daidai ne, domin me? Yanzu abin da kai daidai yake da shari'ar da na sani. Don haka ashe kenan ana nan a cikin shari'ar Annabi Musa, kada wani ya zo ya kafa hujja da cewa zai zo da wani ko wata shari'a da wani ilimi da ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san shi ba, shi ya sani, ya ba wa kansa damar ya daina sallah, ya daina azumi, kuma zai shiga aljanna. Wannan zahirin kurukuru ne na fita daga shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kissar Annabi Musa da Khadir ba za ta yi ma wannan abun hidima ba, insha Allah kun fahimta. To sai ke cewa, fa inna kharqa as-safinati, domin keta wannan jirgin ruwa, thumma tarqi'uha, da kuma sannan daga baya a gyara shi, li maslahati ahliha, domin maslahar su masu jirgin, khawfan min adh-dhalimi an ya'khudha, dan tsoron kada wani azzalimi ya kwashe ihsanun ilayhi wannan kyautatawa ne gare su wa zalika jaizu wannan ko ya halatta wa qatlus sa'ili kisan mutum mai aukawa wani dan yi kokarin kashe shi shine as-sa'il wanda zai auko maka cikin dare ko dan sata ko ya kashe ka shi ake ce masail da larabci kisan sa'il yace jaiz wa in kana sagiran koda yaro ne karami wa man kana takfiruhu li abawaihi la yandafi'u illa bi qatlihi wanda kuma kafirta iyayensa ba za iya kauda shi ba sai ta hanyar a kashe shi jaza qatluhu shi ma ya halatta a kashe shi a wannan duk a shari'ance a fiqhun shari'ar annabi Musa alayhi salatu wassalam shi yasa yace qala ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu na'am mutumin da ya kafirta iyayensa in ya zama ba zai yiwu ya kafirta iyayen ba sai an kashe shi ma'ana kashe shi shine zai hana in ya girma ya kafirta iyayensa ma'ana shi ya zama kafiri kuma ya kafirta iyayensa wannan ba zai yiwu ba sai an kashe shi shine za a iya fita daga wannan to ya halatta a kashe shi wannan yaron an san in ya girma abin da zai ke ka fahimci abin yawa to sai yake cewa qala ibn abbas to nake misali mun gama wannan ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu qala li najdata al-haruri yazo ya samu najdata ibn amir al-haruri wani daga cikin shugaban khawarijawa masu aqidar kafirta mutane da kuma halatta kashe su da zubda jinin su khawarijawa su aka sani da wannan lamma sa'alahu an qatl al-gilmani yayin da ya tambaye shi me hukuncin kashe yara qala lahu sai ya ce da shi in kunta alimta minhum ma alimahu al-khadiru min dhalika al-gulam faqtulhu in kana da ilimin da irin ilimin da khadir yake da shi dangane da yaran nan faqtulhum to ka kashe su wa illa fala taqtulhum ba haka bakar ka kashe su kun ga ilimi agun ibnu abbas agun khawarijawa in suka tashi kashe musulmi kashe kashen da zasu fito suna kafir cewa kowa kafiri ne kawai ta kashe mutane an yi wannan aya khawarijawa ko sun halatta hatta kananan yara a kashe su shine nan ibnu abbas yake tambaye sa meye hukuncin kisan yara sai yace in kana da ilimi irin ilimin da khadir yake da shi dangane da waɗannan yaran cewa in sun girma kafirai ne to ka kashe su kaku akwai mai irin wannan ilimin irin na khadir babu don haka bai halatta a kashe yara ba shine abin da ibnu abbas ke fadi sai shi rawahu al-bukhari wannan hadisi yana nan bukhari rawato wa amma al-ihsanu ila al-yatim amma kyautatawa zuwa ga abin nan maraya bila iwadin ba tare da wani karbar wani lada ba ai kun ga shi cewa law shi talatta khafta alaihi ajra ka gyara musu katanga ya kamata ka ce a biya ka shi abin annabi Musa abin da ya kalla kenan sai sai to gyarawa da kyautatawa marayu ba tare da neman iwab musanya ba tare da an baka lada ba shine iwab din ba tare da an baka lada ba wasabru alal ju'i da hakuri akan yunwa yace fa hadha min salihil amal wannan yana cikin kyawawan ayyuka kuma a cikin shari'ar annabi Musa ma duk akwai su mun gane wannan falam yakun fi zalika shay'un mukhalifun mukhalifan shar Allah babu wani abu a cikin wannan wanda ya sabawa shari'ar Allah subhanahu wataala ballanta naku zo ku ce ai tunda khadir ya saba ma shari'ar annabi Musa to kuma ya halatta gare ku ku saba wa shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma a ce za a shiga aljanna wannan shine karshen abin da ya kawo mana dangane da wannan kuma da mu abin da nake so mu kai ga karshen sa kenan dan ya zama darasin mu na gaba sabon fasali ne insha Allah ta'ala Allah sa dai an fahimci abin Allah mu dauki muke roko ya kara tabbatar da mu akan shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimtar da mu ita ya kara kuma wato ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan kasa ta mu akhiru da awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa alaikum assalam wa rahmatullah malame iske mene mafi yawa mene kwarai kwarai rashin sani ne rashin kwarai ne gaske ai shi ne duk abinda khawarijawa iyayensu a wannan fagen suka fara yi duk masu kafirta cewa gwamnati kafira ce wane ne kowa kafiri ne saboda ba a yi hukuncin shari'a wuri kaza ba wani duk jahilcin waɗannan abubuwan ba haka shari'ar ta zo ba. abubuwa duk abin da za a yi shi fa ba da ilimi ba to sai sai kaga barna ta biyo bayan sa yau akwai bambanci tsakanin at-takfirul am da kuma takfirul muayyan kamar da muka ambata makon da ya gabata muna Madina akwai jam'iyyatul aqida ta Saudiya gaba ɗaya da suka tsara wani wata daura ta kwana hudu ina ji shekaran jiya aka gama ta na halicci zaman farko da na biyu bayan la'asar ina ji koran lahadi kenan na'am kafin litinin in bar Madina akan wannan matsalar yaya ake me hukuncin kafirin manya-manyan malamai da suka yi rubutu da dadewa akan wannan matsala akwai malamin mu malam Dr. Ibrahim Ruhaili ustad ne a harkar aqida shi yi magana akan wannan bangaren takfiri am ga yadda yake takfiri muayyan shi ma ga yadda yake kowanne ga ka'idojin sa ba haka ake yin abu da ka ba sannan daga baya shi ma wani malamin ya zo yi akan halin da ake ciki yanzu na irin waɗannan matsalolin a ƙasashe da yawa ya za a yi maganin sa me ya jawo haka kawai mutum daga kun saba a fahimtar abu kawai shikenan ce kowa kafiri ne banda wanda yake kan fahimtar sa duk waɗannan abubuwan jahilcin ka'idojin aqidar ahlus sunna shi ya kai su ba duka akai don son zuciya ba wani kuskure ne na fahimta amma in aka fahimci daidai din wajibi shine a dawo kan daidai haka waɗannan abubuwan suna cikin sabubban matsalolin da duniya take ciki hatta yanzu nan a wannan zamani kuma babu abin da zai maganin su insha Allah ta'ala irin a koma zuwa ga ilimi na zamanin magabata yanzu ku duba ku ga al-Imam Ahmad bin Hanbal zamanin da yake zamanin khalifofin daular Abbasiyya lokacin da malaman Mu'tazilawa suka zo suka naniku a gindin wannan shugabannin Mu'tazilawa aqidar su ita ce Qur'ani makhluqi ne me ma'anan makhluqi cewa Qur'anin nan ba zancen Allah bane Allah ne halicce shi to aqidar ahlus sunna wannan me kafirci domin Qur'ani maganar Allah ce maganar Allah sifa ce ta zatin Allah dan haka a aqidar malam Ahmad bin Hanbal me cewa Qur'ani makhluqi ne kafiri ne min haythu takfirul am ta bangaren takfir am amma lokacin da za a zo da shi an daure shi a kurkuku an ce sai ya faɗi cewa Qur'ani makhluqi ne ce shi ba zai faɗa ba ce shi aqidar sa bai yadda ba gurgurdan abin da ya gani a Qur'ani ya ce a kawo masa a Qur'ani a kawo masa hadisai a kawo masa maganar wani sahabi da ya ce Qur'ani makhluqi ne duk aka rasa malamin Mu'tazila wannan kakab suka bincike suka kasa sai sai in ba wannan aka kawo masa ba ba zai yadda ba to amma waɗannan malaman da su da sarakunan zamanin duk sun yadda da wannan aqidar kaga a aqidar Imam Ahmad su kafirai ne ko ba haka ba a aqidar amma idan aka kawo shugaban al-Mu'tasim a lokacin nan Mu'tasim ya azabtar da shi a lokacin nan ana zuwa da shi wurin sa in an ce magana sai ce ya amiral mu'minin inda mai irin wannan tatbikin kafircin muayyan ne maimakon kawai ya kalli iya magana aiki ai ba zai ce masa amirul mu'minin ba da gaba ɗaya kawai kafirta zai ce wannan abin nan khalifan kafirai ne kaza da kaza zai ce ya amirul mu'minin aya nake so ko hadisi ko kaza don haka a riƙa fahimtar waɗannan abubuwa maga yadda za ka ɗora abin a kan mutane daban yadda kuma karanta hukuncin yake daban wannan abin lalle ɗaliban ilimi su fahimce shi in ba haka ba to rikici ba zai gushe tsakanin mutane ba muna fata Allah mu duki ya ƙara mana ilimi ya ƙara mana haƙuri kuma mu ta haƙuri da abin da za mu ji la'alla ba mu samu jinsa ba karatu za mu yi babu wanda zai maka wani abu na son zuciya ko don tsoron wani abu a'a amma kai bincike kai karatu za ga wannan ita ce maganar malamai Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan abin da ke shine daidai wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in